نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 16 ga watan Sha'ban hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1444 wadda ta yi daidai da ranar 9 ga watan 3 shekara ta 2023 ta miladiya zamu darasi na 185 a cikin karatun mu na Umdatul Ahkam na al-Imam al-Hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi الجماعيلي رحمة الله عليه ذا متاشي باب اللقطة وان ده شيني بادي نكر شيء اتكين كتاب البيوع وان قسم ذو دي دي قبع سيني بارن ازمي ان شاء الله ده كرشان باب البيوع باين صلى عن الله كيمو دريد لافيا امين سيني تاشي كتاب الوصايا من غنغرو ان شاء الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله باب اللقطة
نعم يتي باب اللقطة هكا يتي بفتح القاف لقطة با لقطة با با بعد سكوني با da fataha shi da yake siga ce wadda take nuna abin da yake afkuwa da yawa kamar humaza lumaza amma wannan ta fita daga cikin wannan sigar haka dai Larabawa suka yi ta a wajen al-muhaddisin da malaman lugha sun tafi akan cewa bi fathil qaf din take luqata ma'anarta wato al-malul ma'sum al-mu'arrad lidaya'i fi amirin aw ghamir kamar da ibn al-hajib ya arrafa shi المال المعصوم المعرض للضياع في عامر او غامر دوكيا وده تكي اكا تريتا يوجب اتريتا واتو دوكيا وده يوجب اتريتا شي تكي دوكيا المسلمي ده كما كافر امانة دوكيا صدولة اتريتا إن دماءكم واموالكم عليكم حرام دو مال معصوم انتر دوكيا معرض للضياع wanda yake ya bujira wato an bujirar da shi ga tozarta zai iya halaka dukiyar za ta iya halaka fi amir wanda aka same shi a wuri wanda yake akwai jama'a aw ghamir ko waje wanda yake babu kowa a cikin dawa wai ita ce luqata tsuntuwa yace a Hausa muke ce ma tsuntuwa Imam al-Bukhari ya ware masa littafi guda kamar yadda malaman fiqh ma suka yi masa littafi guda kitabul luqata ana suna ambaton sa yawanci a ƙarshen babul da'awa shi Imam al-Bukhari ya ambace shi ya zo da shi a ƙarshen a bayan babin al-khusumat kitabul khusumat sai biyar da shi da kitabul luqata to ma'anar shi Imam Abdul Ghani saboda a karancin hadisai da suka zo a babin sai sanya shi babi a karkashin kitabul buyo mai hukun yace masa kitabul luqata tunda hadisan da hadisi dai guda hadisi da ya kawo guda ɗaya ne na Zaid ibn Khalid to banda nasa hadisin sai hadisin Ubay ibn Ka'ab sune dai wato ginshiken hadisan wannan babin hadisai ne guda biyu kamar yadda Bukhari ya kawo su sai kuma sauran hadisai da ba ainihin akan luqata din take magana ba amma an fitar da hukuncin tsuntuwa din daga cikin su to wannan babi kenan na'am
an Zaid ibn Khalid ibn al-Juhani radiyallahu anhu qala su'ila rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-luqata adh-dhahabi aw al-wariqi fa qala i'rif wika'aha وإفاصها ثم عرفها فنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه وفعله أن ضلت الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها إذاؤها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وفعله أن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب
wannan hadisin Zaid ibn yace an Zaid ibn Khalid al-Juhani daga Zaid ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu sahabi ne wanda tarjumarsa ta gabata shi ya ruwaito hadisin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare raka'a 13 qala yace su ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-luqatati adh-dhahabi wal-wariq an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan tsuntuwar kudin zinari da kudin azurfa fa qala i'rif wika'aha yace ka san madaurin jakar wato igiyar da aka tsore bakin jakar wa ifasaha da kuma jakar tata jakar da kudin suke ciki thumma arifha sana sannan sai kai shela ka sanar da wannan duki wannan tsuntuwar da kai har tsawon shekara guda fa in fa ya yake a wajen fa in lam tu'rab ko fa innahu ni sai ya kara da fa innahu fa in lam tu'rab idan ba a samu wanda ya san ta ba in ba a san jakar ba wato tsuntuwar in ba a san alluqa fa in lam tu'rab damirin yana koma ya zuwa ga ita alluqata idan ba a san ta ba fastamfitha to kaci wato kai amfani da ita waltakun wadi'atan indaka ta zamanto ajiya a wajenka fa in ja'a talibuha yawman min ad-dahr idan wanda yake neman wannan tsuntuwar ya zo maka wata rana daga cikin wato daga cikin ranakun wato rayuwa fa addiha ilayhi ka bashi ita wasa'alahu an dallatil ibil ya tambaye shi akan wato raƙumi wanda ya bata wanda ya zamanto yake yawo yana wanta jaririya ba a san me shi ba fa qala malaka walaha me ya hada ka da wannan suntuwar da'aha rabu da ita fa inna ma'aha hidaaha wa siqaaha domin tare da ita akwai hidaaha takalminta ma'ana kufinta za ta iya wato wannan tsuntuwar raƙumin za ta zai iya tafiya inda ya so wasiqaaha da wato shan ruwansa da ruwan shansa tunda yanda raƙumi yake shan ruwa ya tsaye a cikin cikinsa har ya tafiyar wajen sati biyu taridul ma wa ta'kulu shajar za ta tsuntuwar za ta je inda ruwa yake ta sha kuma ta ci daga wato bushiyoyi daga ganyen bushiyoyi hatta ya ji da ha rabbuha har ma'abucinta mamallakinta ya same ta wasa halahu an sha kuma ya tambaye shi akan asha wato ita ce akuya fa qala khudha yace ka dauke ta fa innama hiya lak aw li akhika aw li dhi'b domin ta domin ita dai kawai gare ka take ko ga dan uwanka ko ga kura ko ga kerkeci wannan hadisi kamar yadda muka ambata shine ummul bab hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani malaman Madina suka ruwaito shi daga Yazid maulal Munba'i wannan riwayar da ya kawo riwayar Sulaiman ibn Bilal ce daga Yahya ibn Sa'id an Yazid maulal Munba'i dan shine ya ambaci wannan wa kanat wadi'atan indaka wannan lafazin ba duk kowanne ne ya faɗe su ba shi ya faɗi wannan lafazin haka wannan ita ce riwayar ta kamar da take a cikin Sahihul Bukhari to kamar yadda muka ce wannan hadisin shine asali a wannan babin wanda malamai suka gina hukuncin abin da ya shafi tsuntuwa a cikin fiqhun musulunci na farko Imam al-Bukhari yayi masa tabwib yace masa dalatul ibli ya kawo shi da riwayar Sufyan al-Thawri ya daga riwayar Sufyan al-Thawri an Rabi'a ya kawo shi a babun dalatul ganam tsuntuwar akuya sannan ya kawo shi da riwayar Malik idza lam yujad sahibul luqatati ba'da sanatin fa hiya liman wajadaha idan ba a samu mai tsuntuwa ba bayan shekara daya to wannan tsuntuwar ta zamanto ga wanda ya tsince ta haka zalika ya kawo shi a babin idza jaa sahibul luqatati ba'da sana raddaha alayhi li'annaha wadi'atun indahu idan ma'abucin tsuntuwa idan wanda ya mallaki kayan tsuntuwa idan ya zo bayan shekara daya to wanda yayi tsuntuwar sai ya mayar masa ita domin ta kasance ajiya ce a wajensa in ku ajiya ce kaga ba zaka ce ba zaka mayar da ajiya ba sannan ya sake kawo shi man arrafa luqatata wa lam yadfa'aha ila sultan babu wanda ya sanar da tsuntuwa bai daukaka ta ya kai ta zuwa ga sarki ba to kun ga ya kawo hadisin aurare da kuma can ya kawo shi farkon kawo hadisin da ya a kitabul ilmi babu wanda ya fushi wajen wa'azi babu wanda ya fushi wajen wa'azi a can ya fara kawo hadisin a can ya fara kawo hadisin sannan ya kawo shi ya kawo shi a cikin kitabul ya kawo shi a cikin kitabul adab ma yajubu min al-ghadab wa shiddati li amri Allah abinda yake halatta na fushi da tsanani akan al'amarin Allah sannan ya kawo shi a cikin kitabul talaq hukuncin mutumin da ya bata hukumul mafqud kun ga fikihun Buhari ko wurare a cikin kitabul luqata din ya kawo shi wurare guda shida sannan ya kawo shi a kitabul ilm kaga bakwai ya kawo shi a kitabul talaq kaga takwas ya kawo shi a cikin kitabul adab kaga tara a ko ina ya fitar da hukunci akan sa rahmatullahi alayh shi imam muslim ko shi da ma kun san al'adar sa shi zai tattaro hanyoyin hadisi da riwayoyin a waje ɗaya ne ba zai rarraba hadisin ba siyaq wanda aka kawo nan siyaqin imamu muslim ne siyaqin muslim ne kamar yanda shi ya faɗa duk da yake yayi kusanci na'am wannan siyaqin muslim ne lafazin na siyaqin muslim ne na hadisin amma dai daga riwayar kamar yanda Buhari ya kawo shi hadisin Sulaiman ibn Bilal al-Madani yace al-luqata al-dhahab wal-wariqi wannan badal ne da mubdalu min an tambaye shi akan luqata akan suntuwa al-dhahabi wal-wariqi wato suntuwa ai ina nufin suntuwar kudi na zinari da na azurfa saboda wannan ya nuna kan cewa shi kamar yadda zamu gani muka zo wajen hukunci ita kanta tsuntuwar tana shan bamban malamai sun karkasa tsuntuwa kashi-kashi Zaid ibn Khalid kamar yadda muka ce ya gabata Zaid ibn Khalid al-Juhani daga cikin kabilar Juhaina wa hiya qabilatun min Quba'a madani mutum sahabi ne da yake dan Madina alkunyarsa Abu Abdurrahman hadisansa guda 81 ya rasu a Madina a shekara ta 78 bayan hijira yana dan shekara 85 shine ya rike tutar kabilar Juhaina ranar yakin fatuhu Makka amma wanda yayi tambayar nan kun ga ce su ila ko an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yawanci malaman hadisi suna ta kokari idan suka samu wannan su ne ake ce musu al-mubhamat wanda ba a faɗe su ba suna ta kokari su san wane ne saboda sanin sa wani lokaci zai iya rataya da hukunci wani lokaci kuma kawai dan dai ilimi ne saboda sun cancanci a san su tunda duk wanda yayin wannan tambayar kaga ya tabbata sahabi ko ba haka ba ya tabbata sahabi to da haka shi yasa wannan lokaci malaman hadisi suke hakulowa su binciko su gano wanne ne to suka yi tayi har sai da Ibn Hajar shi ya kwakulo ya gano yace yace thumma zafartu bi tasmiyati sa'il sai na rabauta da samun ambaton sunan wane ne mai wannan tambayar وذلك فيما أخرجه الحميدي والبغوي وابن السكن والبارودي والطبراني كلهم من طريق محمد بن معن الغفاري عن ربيعه عن عقبة بن سويد الجهني عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة سيرويته دغ سويد الجهني عقبة بن سويد عن أبيه سويد الجهني تو كما يا داجي أكي شيدا ya dace a ce Khalid a Zaid ibn Khalid ya ruwaito hadisin ko tunda dan kabilar sa ne saboda haka ba mamaki tare suka je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai an bai ambaci ko waye ba shi yasa Ibn Hajar ya rinjayar da cewar wato shi Suwaid al-Juhani ne yace kaga su wannan Ibn al-Mulaqqin shi bai shirya bai gano wannan ba waɗansu suka ce Bilal ne to amma wata riwaya ta ce anna a arabiyan Bilal ba za a ce masa balaraban daji ba ba a arabi ba ne na'am an fassara kalmomin sai mu shiga cikin hukunce-hukuncen na farko shine wannan hadisin ya nuna halaccin yin tsuntuwa to amma hukuncinta ya sha bamban tsakanin mai tsuntuwar da kuma abin da za a tsunta tsakanin mai tsuntuwar da kuma halin da aka yi tsuntuwar amma mai tsuntuwar malaman malikiya sun kasa mai tsuntuwa kashi uku na farko wanda ya san cewar tabbas in yi tsuntuwan nan ha'inci zai yana da yakinin in yi tsuntuwan nan ba zai yi kowa ba ba zai sanar da kowa ba ya samu kuɗi ne kawai ya samu dukiyar sa ne to wannan tsuntuwa a gare shi haramun ne na biyu wanda yana wanda yake jin tsoron cewar shaidan zai iya zamar da shi shaidan zai iya riya masa ya soke ta to wannan tsuntuwa a gare shi makruhi ne na uku wanda ya tabbatar shi cewa shi ba zai yi ha'inci ba yana da aminci ba zai yi ha'inci ba to shi yana da hali biyu idan inda ya tsuntuwar wuri ne wanda yake baya jin tsoron wato yana jin tsoron cewar in bai yi tsuntuwar ba wajen da ya ga dukiyar ya san cewar idan bai dauke ta idan bai yi tsuntuwar ba ya dauke ta to tabbas za ta halaka saboda mutane ne ba amintattu ba to anan wajen wajibi ne tsuntuwa saboda wajibcin ka tsare dukiyar dan uwanka hali na biyu idan wajen da yake yayi tsuntuwar babu baya jin tsoro na kan cewa za ta tozarta baya jin tsoron tozarta to wannan shine akai sabani tsakanin cewa shin mustahabbi ne gare shi tsuntuwar ko kuwa makruhi ne ya tsuntuwar wanda suka ce mustahabbi ne ya tsuntuwar saboda wato shi ma dai dan ya taimaka wajen tsare dukiyar dan uwansa al-Khalil haka ya bayyana shi a cikin sharhinsa na Muktasar Ibn al-Hajj ya ce in bai ji tsoro ba in baya jin tsoron cewa za ta tozarta to fa salasatu aqwalin hiya kullu hali malik malik yana da kauli uku na farko al-istihbab domin wato mustahabbi ne ya tsuntuwar tunda in ya tsuntuwar dole zai aiki da wannan hadisin cewa zai sanar saboda haka wannan sanarwar za ta nabbahar za ta faɗakar da ma'abucinta ya ce ashe an tsinci abina saboda kaga ya taimaka ma ɗan uwansa ya taimaka ma dan uwansa kuma gaci dama Allah ta'ala ya ce wa ta'awanu alal birri wattaqwa kauli na biyu makruhi ne suntuwa makruhi ne suntuwa kuma fa yana saboda baya jin tsoron cewa za ta bata amma sai aka ce makruhi ne to me zasu ce makruhi ne saboda wai sai suka ce domin idan bai tsuntuwar ba me ita me dukiyar zai dawo nan inda ta bata kuma tunda wuri ne na amintattu ba a kaddarawa kan cewa wani zai dauka saboda haka zai dawo ya samu kayan sa amma inda yayi tsuntuwar in ya dawo bai samu ba shikenan sai ya saduda cewa wuri kamar irin wannan a ce an samu wannan abin to wannan dai kaddara ce Allah ya aiko mu to kaga ba zai mane ma ba shi yasa aka ce makruhi ne tsuntuwar ya kalita to kauli na uku ba shine suka bambanta akan abin da yake da kima da abin da yake ba shi da kima idan mai kima ne idan mai kima ne to a bar shi shine yake tunda in dai mai kima ne mai shi zai dawo ya zo ya so macijiyar sa to kuma tunda waje ne wanda yake ba a jin tsoron za a samu masu sata a wajen to in ya bari din shine yafi to wannan shine hukunci na farko tukuna saboda haka kun ga ba za a ce yin tsuntuwa wato mutlakan mustahabbi ne ba ko haramu ko makruhi bal dukkan hukuncen nan na shari'a guda biyar suna hawa kansa amma abin yana komawa ya zuwa ga shi waye mai tsuntuwar da kuma abin da za a tsunta din kuma abin yana komawa ya zuwa ga shi wanda zai tsuntuwar ya auna ya gani kamar yanda Ibn Hajar ya ce yayin da ya zamanto cewar wato tsare dukiya daga salwanta shine zai tabbata to a lokacin wato in akai tsuntuwar za a tsare dukiya to a lokacin nan tsuntuwar za ta iya zamantowa wajibi ko ta zamanto mustahabbi yayin da kuma ya zamanto cewar yin tsuntuwar zai bayu ya zuwa ga tozartar wannan dukiyar to za ta zamanto ko haramu ko makruhiya yayin da ya zamanto kuma tana baina to sai ya zamanto wannan halal ne saboda haka wannan shine fiqhun babu yayin da idan ka ga tsuntuwa shin za ka yi ko ba za ka yi ba wannan fa duk ana magana tsuntuwa ne a sauran wurare banda tsuntuwar garin Makka idan da hukunci na ta khas banda tsuntuwa a garin Makka idan tana da nata hukunci khas ba zai cigiya ba to shi wannan haramun ne ya tsuntuwa yana jin tsoron cewa watakila shaidan zai sawwala masa to wannan makruhi ne shi kuma wannan yana da yaqinin cewa zai yi cigiya mai amana ne to shi kuma shine yake da hali biyu halin da ya san cewa idan bai yi tsuntuwar ba dukiyar za ta tozarta to nan wajen dole ne ya yi tsuntuwar ta zamanto wajibi kaga shine kawai lokacin da tsuntuwa take zamantowa wajibi kenan idan kuma yana jin tsoro idan kuma baya jin tsoro ba daidai bane na san ya shi upside down idan kuma baya jin tsoron cewa zuciyar za ta tozarta to shine ko dai ya zamanto mustahabbi ko makruhi ko halal a gare shi hukunci na biyu shine wajibcin yin shela da tsuntuwar at-ta'rif ar-ribha sana ka sanar shekara ko dai ke kafin nan sai da ai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace i'rif wika'aha wa ifasaha ko i'rif wika'aha wa ifasaha ka san madaurinta da jakar me maksudin da aka ce masa ya sani saboda dan ya zamanto kan cewa kigiyar yayin da wanda yazo zai ce ta sace zaka san ko gaskiya ke ko ba gaskiya ba akwai kuma wata hujja akwai kuma wata hikimar bayan wannan sai gane ne ita to akwai wata hikimar a san ko da zai aje ta cikin dukiyarsa ya san cewa wannan ai ya san kamar ta wannan ba ta sa bace ta tsuntuwan nan saboda ko ta shiga cikin dukiyarsa zai mayyaje ta shine wannan shine farkon abin da zai yi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace i'rif wika'aha wa ifasaha thumma arifha sana kafin ma ya fara cigiyar sai ya tsaya ya kiyaye yaya sifar abin da ke a wata riwayar yace wa adadaha da adadin kudin da adadin abin da ke ciki saboda kar ta shiga ta cakuda da dukiyarsa a kasa mai yazewa. To shi yasa ma har waɗansu malamai suka ce, kamar yadda Ibn Hajar ya ishara a sharhinsa, sifar in ya gano wato in ya tashi wato yadda zai gano a madaurin da jakar ya rubuta, ya rubuta don saboda a tabbatar kan cewar wato ba za ta cakuɗa da dukiyarsa ba, saboda ka a yi rigima da magada su ce ai sun gani a cikin dukiyar mahaifinsu, su kuma ba su san cewa sun tuwa ba ce, ba su ji lokacin da yake yekuwa ba. To sannan hukunci na uku, wannan shi ne hukunci na biyu. Hukunci na uku shi ne at-ta'rif, sana ka sanar har tsawon shekara guda. Wannan malamai sun ce ijma'i ne, sun ce ijma'i ne, ba wanda ya shardanta cewar zai sanar har shekara uku sai abinda aka ruwaito daga Sayyidina Umar radiyallahu anhu, kuma ana ganin ma riwayar bata inganta a gare shi ba, bata inganta zuwa gare shi ba. Akwai hadisin Ubay ibn Ka'ab a cikin Bukhari wanda yake nuna cewar shi ma wato ya tsinci wata jakar kuɗi da dinari 100 a ciki, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya sanar har tsawon shekara guda, ya sanar har tsawon shekara guda ya dawo yace bai ga wanda ya same ta ba, sai yace fa qala arifa haulan, ya sake ce mata ka je ka sake sanarwa har shekara guda. Ya sanar shekara guda ba a samu wanda bai samu wanda yake da wannan dukiyar ba. Dinari 100 dukiya ce fa mai yawa, misabi sau biyar kenan, misabi ninki biyar. Thumma ataytuhu salatan, sannan nazo masa har zuwa na uku, har a na uku sai yace ihfaz wi'aaha wa adadaha wa wika'aha fa in jaa sahibuha wa illa fastamta'tu biha, yace ka san madaurinta da adadinta da jakar, idan ne ita yazo to ka bashi, idan kuma bai zo ba to ka amfana da ita, yace sai na amfana da dukiyar, sai na amfana da dukiyar. Fa laqituhu ba'du bi makkah, bayan nan sai na haɗu da shi a makka, bayan nan sai haɗu da shi a makka. To da ya haɗu da shi a makka me ya faru? A kwarai da gaske sai ba shi kayansa. Za mu haɗa wannan tsakanin wannan hadisin da ya ce ka sanar shekara guda, shi ya ce ma Ubay har shekara uku ya sanya shi. Na'am? Bukhari ne fa. Shi ne ma farkon hadisin da ya kawo a babin. Sai suka ɗauke shi a kan cewa wannan ya yi ne ta babin at-tawarru. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi haka ne ta babin at-tawarru. Tunda wannan qadiyatu ayn ce ta shafi Ubay. Ita ko waccan ya faɗi hukunci ne am ga al'umma. Saboda haka ka'idar shi ne shekara ɗaya. Amma wannan na Ubay za a ɗauke shi a kan cewa wannan abu ne wanda yake tsanta da Ubay, da Ubay ibn Ka'ab a kan cewar wato ya yi haka ta babin ƙarin wato tsantseni, ƙarin tsantseni. To wajen sanarwa shekara ɗaya za a sanar ya za a yi sanarwar, tafasil ɗin yana cikin tafan furo, amma shi abinda suke faɗa cewar a sanar a majami'un nas, wajen inda mutane suke taro, kasuwanni da masallatai, haka suka ce hadda masallatai, waɗansu suka yi itlaƙi amma waɗansu suka ce ƙofar masallatai. Wanne ne ya fi daidai? Ƙofa, saboda me? Na boda wani hadis? To a wani ai ba cigiya yake sanarwa yake ba, shi ne ya zo yake cewa wa ya gara gumina ba, idan sami'tum man yunshidu dallatan fil masjid fa qul la raddaha Allahu alayhi. Na'am, za a iya yi. Na'am, ko to amma idan aka yi haka, illar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wajen mai yin cigiya, sai ce fa innal masajid lam tubna li hadha, masallatai ba a gina su don haka ba, an gina masallatai don a zo ana sanarwa ana yekuwa jama'a, illar ba za ta zamanto ɗaya ba, ba ku gani? To shi sa malik sai ya tawarru'i, a cikin almudawwana sai ta ala abwabil masajid a kofar masallaci dan kar a shige kar illata za ku wato ta hado da shi sai ya fitar daga wannan to kuma yaya za a yi wajen sanarwar shi ma da sun yi tafsil tunda in aka ce ka sanar shekara daya kullun kana sanarwa ai akwai mashakka to shi sai suka ce ranar farko a sanar sau ɗaya ko sau biyu ai haka a ɗan ɗauki kwanaki sannan a ɗauki kwanaki ana sanarwa sau ɗaya a kullun sannan a koma ana sanarwa sau ɗaya a mako sannan a koma ana sanarwa sau ɗaya a wata kuma idan ya tashi sanarwar tunda kun ga sharaɗin yin tsuntuwa shine za ka yi sanarwa in ka san ba za ka yi sanarwa ba haramun ne ke ko haka wannan tafsil din ya nuna tunda gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irifaha sana ka sanar to idan idan ya tashi zai yi sanarwar zai yi da kansa ne ko ko zai wakilta a yi masa ne kuma idan har sanarwar za ta kallafa masa ya kashe kuɗi ya zai yi daga aljihunsa zai kashe ko kuwa yaya zai yi daga kuɗin dukiyar sanarwar ce ko kuma idan mai shi ya zo karɓa ya ce to na kashe kaza ina sanarwa ka biya ni na farko dai an ce shi zai yi da kansa tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an rufa hasana na biyu suka ce ya kai wajen sarki hukuma ya kai ma hukuma ta sanarwa amma suka ce da sharaɗin idan hukumar adala ce wato idan ka san wato za ka iya kai ma 'yan sanda idan ka san DPO adali ne in ka san to amma in aka yi masa transfafa shi ya sanar na'am kai ka rike kudin shi ya sanar ba wai kai ka bashi tsuntuwar ba ka dora masa sanarwa tunda ai haƙƙin al'umma yana kansa ka kai ma hukuma to mu nan gashi nan muna da mai unguwa muna da dagaci muna da hakimi muna da filin ya sunan man filin cigiya da sanarwa ga filin cigiya da sanarwa to amma filin cigiya da sanarwa ai sai an biya ko kyauta ne to idan aka ce sai an biya fa na'am a to in ka dora a Facebook ba kana buƙatar data ba kudin datar fa za mu zo batun amfana da dukiyar wannan ba za ta zamanto illa ba na'am a wani na me na transfer mai kawo batun transfer a wannan ba tsuntuwa ba ce ku tsaya dai tukuna mu gama da wannan kuɗali a je tambayar ka za mu zo ta insha Allah ku tsaya dai tsuntuwa dai wanda aka sani traditional ta asali yawwa tunda shari'a ta ce in yi tsuntuwa sai ya sanar na haka idan sanarwar ta kallafa masa dukiya shi zai fitar da dukiyarsa tunda inda baya so inda ba zai iya fitar da dukiyarsa ba wajen sanarwar to ba zai dauka ba sai ya bari tunda daukar dukiyar bata zamanto wajiba a kansa ba yin tsuntuwar bata zamanto wajibi a kansa ba na'am in ya batta ya san salwanta za ta a wannan halin shine muka ce wajibi ne a kansa in ya dauka inda yake wajibi a kansa shi ma wannan zai zama to kanta ibada ce da ta wajaba a kansa saboda haka dan ya kashe dukiya a kanta wannan yayi ne domin aikin wajibi mala yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib wajibin ba zai cika ba dole sai yayi wannan yayi ibada zai samu lada tunda a lokacin nan ya zama to yayi abin da yake wajibi a kansa ba zai bar shi ba ko a mutabi ne bi.
ولا أجل سيئة فتاك
حد حنن حنن كحنن أماناني باكي كيف انتوا با كيان كاومك كأجيني حنن كحنن أماناني سبو دهكا ذا أقوما يزوى غواندا kayan amana suka bata a hannunsa idan abu ne wanda yake a zahiri ba zai buya ba kaman mota kaman mota ce ba za ta buya ba ba za ka iya boye ta ba to nan ba za ka yi ba za ka yi lamuni ba ba za a tsora maka ba amma in abu ne wanda yake zai iya buya kamar waya ce mai tsada iPhone aka kawo ko kudi sai ka ce ai abin da tsuntunan da aka kawo an sace an sace to dole sai an bincika a gani kai sake ko ba kai sake ba sai an tambaye ka ina ka ajiye ni ya aka yi idan aka gano akwai sake to sai ka biya in aka gano babu sake shikenan wannan shine ka'idar al'umana ka'idar amana ku rike ta ka'idar amana duk wani wanda yake hannunsa hannun amana ne zai yi lamini fi ma la yughabu alayhi abinda ba zai bata ba abinda ba za a kasa ganin sa ba in ya bata ba zai lamuni ba la yadman kamar na'am ba zai biya ba saboda abu ne wanda yake a bayyane yake ba zai yi ya boye shi ba amma duk abin da fi ma yughabu alaihi abin da yake zai iya boye shi to a wannan idan ya tabbata cewa yayi tafrif a cikin sa to yadman saboda haka al-asl akan sa cewa sai ya tabbatar kan cewa bai yi sake ba bai yi sake ba har ya kai ya zuwa ga batan wannan abu na'am amin to wajen ta'arifin an ce shekara guda wannan shine mafi abu jumhurin malamai suka tafi akai waɗansu sun yi tafsil sun ce abin da yake ba shi da kima sosai ta'arifin ba lallai ya zamanto shekara guda ba sai ai ko ƴan kwanaki ko ƴan watanni to wajen wannan takdirin za a kan cewa sai dai fi istisani babu nafsi to amma sun tsaya sun duba kan cewar akwai abinda ai ba zai yiwu a ce an yi shekara guda ana ta ta'arifi a kansa saboda ba ne wanda yake mai kima sosai ba na'am shi ma ba zai kai shekara guda yana cigiyar ba yana neman wannan abin nasa ba zahirin hadisin nan babu bambanci tsakanin abin da yake babba da abin da yake dan karami wajen cewa dole sai an yi ta'arifin da kuma muddar to amma waɗansu su kamar yadda muka ce sun ce in abu wanda yake marar kima ne sosai ba sai an kai shekara ana sayarwa ba ana sanarwa ba ita kanta tsuntuwar sai yadda suka raba shi sun ga an ce ko mai yawa ko mara yawa ko mai kima ko mara kima abinda yake ba shi da kima mai sauki sosai shi wannan wato ba za a yi ta'arifinsa ba kuma wanda ya tsinta zai iya ci ba zai lamuni ba Imam al-Bukhari ya kafa hujja da wannan da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga dabino kwaya daya an yadda shi a hanya yace da ba dan ina jin tsoron kar ya zamanto daga sadaka ba da na dauka da ba dan ina jin tsoron kar ya zamanto daga sadaka ba da na dauka to wannan me yake nunawa na'am halaccin tsuntuwar da kuma wannan tsuntuwar ba sai an yi ta'arifi ba kuma in kai tsuntuwar kawai ka ci saboda abu ne wanda yake mara kima tafir yasir shine Imam al-Bukhari ya kafa hujja da shi to shine abu wanda yake kaso na farko wanda duk ya tsinci irin wannan wanda ya tsinta zai iya ci ko ya sadaka da shi kuma babu biya a kansa na biyu na'am Orf ne, ai duk irin wannan duk inda ka ji abu na shari'a da ta zo da shi ba ta fitar da miƙiyasi na tahdidi ba to ana koma ya zuwa ga al'urfi na biyu shine wanda yake shi ma ba shi da yawa yasir ne mai wato wulakantacce ne, amma ana amfana da shi, kuma wanda ya rasa shi zai iya tashi yana neman sa, zai iya cigiya yana neman kayansa. To wannan shine shi wannan za a sanar da shi. To amma wajen miƙidarin sanarwa shine wanda muka ambata cewa sun ce ba sai ya kai shekara guda ba, shine waɗansu suka ce inda yana dai da kima a kai shekara, in kuma ba shi da kima a yi kwanaki. Na uku shine al-kathir alladhi lahu bal, mai yawa wanda yake kuma yana da kima. To wannan shine za a yi tarifin sa a shekara ɗaya. Sai na hudu wanda yake ba za a iya ajiye shi ba, ba za a iya ajiye shi ba, kamar ka zo ka tsinci kwandon tumatir, haka ba za ka yi ajiye tumatir ba. Yanzu za ka ajiye tumatir kana cigiya shekara ɗaya mai kwandon tumatir ya zo, na'am, in ka busar da shi ya zama to ɗan dama so ba tumatir ba, ka canza masa kayan. To shi wannan shine suka ce sun kamanta shi da asha, akuya. Akuya idan ka ganta, in dai baka dauke ta ba a waje wanda yake wato a fili, in dai baka, in kai baka dauke ta ba, to wani zai dauka, in wani bai dauka ba kura za ta dauke kaya, za ta dauke. To sai suka ce wannan sai a bashi wannan hukuncin, hiya laka auli akhika auli sha, shine ma'anar hadisin, ma'ana sai ka dauka. In ka dauka duk randa mai shi yazo tazman sai ka bashi, duk randa mai shi yazo sai ka bashi. Kuma in ka dauka din zaka iya ci ko kai sadaka, amma duk randa kuma mai shi yazo sai ka bashi. In bai zo ba kuma fa a lahira zaka yi lamuni zaka biya shi ranar lahira. Na'am, na'am. To wai su sai suka ce wannan lam din ai ba lamul milki bace, saboda kura tana mallaka, an ce lizib, kura tana mallaka, a ce ma kura lam lizib. Ibn Hajar rahmatullahi alayhi yace ai wannan lam din ba ta milki bace. Sai suka tafi al-jumhur sai suka tafi akan cewar wato idan na'am, idan ma abucinta yazo zai biya, idan ma abucinta bai zo ba kuma shikenan ta tafi. Ha a lahira kamar yadda Ibn Sha'ban yake na malikiya ba za a neme shi da ita ba. Na'am,
idan akuya kamar akuya za a iya
in yazo a shi kima, kima ai duk inda aka ce al-ayn, ba inda aka ce al-aynu ba ta nan, to sai in misli ne sai a koma ga misli. Akuya ba misliya bace, ba za ka iya samun wata akuya da ta daidai da wata daidai wa daidai 100% ba. Al-misli shine wanda ake aunawa ko ake ko awan yawa ko awan nauyi ko makamancin wannan, amma ita akuya ba misli bace, sai a koma zuwa ga kima. Ka'idar shari'a kenan, idan ayin tana nan a mayar da shi, idan ayinu ba ta nan a koma ya zuwa ga misil, idan ba shi da misil sai a koma ya zuwa ga kima. Kuma kimarta a ran da ta bata, a ran da aka tsinta, ya a ran da aka tsince ta. Duk kwasa zai na sani. Eh, ya yi ibada. Iya wata wabi uha, haka suka ce, da ita da tawabi tsinta duk zai kwasa. Duk zai kwasa, waye ce masa ya tsinta? Na'am, na'am, ta ai baka mallake shi ba, ba naka ba ne, don a lokacin ai ajiya kake, ba gashi ba hadisin ya ce kanat wadi'a, ajiya ce, za ka fitar da ajiya akan zakon da zai ke ba taka ba, ko ba ka da wakilci. Shi mai dukiyar da ka tsinta, kasancewa ko bashi ya cinye dukiyarsa, cewa zakka ba ta hau kansa ba, da za ka fitar masa da zakka.
Na'am.
Ya halatta kayi wato ka batar da ita bayan ka mallake ta. Hukunci na biyar kuma cewa wanda ya tsuntuwa shine fi cancantar ya amfani da ita bisa wannan sa. Hukunci na shida wajibi kamar yadda ita zuwa ga ma'abucinta idan yazo da aininta ita kanta in tana nan. Ko kuma abin da zai tsaya a makamin ta bayan ka sanar bayan kuma ka yi amfani da ita ko ka mallake ta idan ya tabbata cewa ya faɗi gaskiya. Al-Karabisi daga cikin malaman Shafi'iyya yace baya lazimta sai mayar da ita, baya lazimta sai biya wani. Kuma shine kaulin Dawud al-Zahiri shima. Sai dai idan ainin tana nan to shima nan Dawud yana tare da jumhur dole ya mayar mata. Amma in ba ta nan to ba zai mayar da badal ba. Shine kaulin Dawud al-Zahiri. Shine kuma kaulin Malik a cikin Akuya kawai. Shi a cikin Akuya ne kawai Malik yace za ta. Saboda hiya laka auli akhika auli bi. Saboda hadisin eh a haka ya dauke shi. Idan raƙumi ne wato wannan ya nuna hadisin ya nuna kan cewa an hana kai tsuntuwar raƙumi saboda ta shi raƙumi zai iya wadata da ƙarfinsa daga ƙananan namun daji zai iya kare kansa kuma zai iya neman abincinsa da kansa don haka babu wata hikima akan ka tsince shi tunda tsuntuwar ne yake hikimar yin tsuntuwa domin tsare dukiyar dan uwanka. To shi raƙumi baya buƙatar wannan. Kuma shi raƙumi saboda ma'abucinsa ya san ɗabi'arsa in ya bata ya san inda zai je ya rinka neman sa. Saboda ka idan wani ya ɗauke shi ya tafi da shi zai wato zai shi ma'abucinsa sai neme shi ya rasa. Don haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana. Na'am. To amma a zamanin Sayyidina Uthman radiyallahu anhu yayi hukunci cewar in an ga raƙumi da ya bata a dauka a kamo shi a dawo da shi gari a sayar da shi a sa kudin a baiti mal duk randa ma abucin sa yazo sai a bashi kudin saboda bacin zamani. Haka Malik yace a cikin Al-Muwatta saboda bacin zamani wai a zamanin zamani sai suka to kun ga wannan nau'i ne na tahfif da maslaha abinda Sayyidina Uthman ya ba nau'i ne na tahfif da maslaha wato shi yasa wannan matsala ce mai hadari tahfif bil maslaha duk da malamai ba su faɗa ba amma zaka ga irin furu'inta. Ba a keɓance hukuncin hadisi da maslaha. At-Tusi daga malaman Hanabila shine ya tsaya akan wannan. To amma kaga wannan far'in shahid ne gare shi. Allah Khalil a cikin sharhin Mukhtasar Ibn al-Hajib ya kawo magana. Yace wa ashara Ibn Shihab إلى أن الإبل لم تزل على ما ذكره في الحديث من عدم التقاطها إلى زمان عثمان رضي الله عنه فأمر بتعريفها ثم تباع فإن جاء صاحبها أعطي الثمن لفساد الناس حينئذ. ويأتي ابن شهاب يأي إشارة أكن شواء راقما بس قشي بقى كان يندي ذو أتنو ونا حديث شواء بقى يمسو سنتوا بقى سنتوا كما يندي أتنو حديث har zamanin Sayyidina Uthman sai ya yi umarni da kan cewa in an samu raƙumi wanda aka rasa mishi to a sanar a yi sanarwa sannan a sayar da shi idan mai raƙuman ya zo sai a bashi kuɗin saboda mutane sun ɓaci a wancan lokacin.
Akaramakallahu na'am.
Shi yace kai masa sadaka ka kyale shi je ne muladansa da kansa bai ce ka nema masa lada ba
mai kyauta da abun wani
sai bi shi bashi ne a kansa ka je ka samu ladanka a lahira amma sai ka biya shi a nan. To wannan shine al-juz'u as-sabi' وإليه الجزء الثاني. نعم نعم أول متيتي ما تنبيرك كذا ألات يازو مكا بكسان بكسان دغا دغا إنا يكبا شما 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 وننزا كجيكا كأوكيش أمت أين هكون شمضاء الله سورا كتيكا جي كتيكا جي كي سنروا كسما كي أنا بنكي bazan can status ai ba status zaka je ba wajen banki zaka je su za su san cewa ga daga inda yake ai an taba min haka aka turo min kudi masu yawa eh lokaci 2500 na rasa daga ina wannan kudi fiki na rasa daga ina an tambayi banki na suka ce wanda ya sa kudin daga ATM ya je ya sanya saboda haka ba su san kowaye ba amma ATM din na bankin Zenith ne har sun gano amma shi je wannan transfer amma ba su san daga ina ya sanya kuɗin ba saboda haka haka na zauna ba yadda zan yi na bi ta kan kuɗi saboda haka hukuncin ba Allah za ka ɗauke shi na'am kaje banki sai su maka su gaya maka in ba a samu ba ka dauke shi ka bar shi wadi'a a wajen ka hukuncin ajiya idan duk randa ma'abucin sa yazo duk randa suka gano wataƙila shi ma zai zo ya gano daga baya sai kawai kaga debit sun kwace kayan su na'am na'am Haji Bala na'am te waje wanda yake amintacce ka san kamar alal misali a cikin halka ta karatu kuma ka san duk mutanen kirki ne duk an san kowa yanzu kamar inda ake zaune ana halka ta karatu kamar irin halkanmu ta karatunmu sai wani ya manta wayarsa to a nan wajen sai ka ce kaga wani waje ne a mutunci nan wajen mustahabbi ne ka dauka ba wajibi ba ne nan mustahabbi ne saboda to shi ne aka samu kauli uku aka ce mustahabbi ne aka ce makruhi ne aka ce halal ne wanda suka ce mustahabbi ne saboda tsare dukiyar dan uwanka in ka dauka kuma ka sanar wanda kuma suka ce makruhi ne saboda galiban zai dawo ya nemi kayan sa kuma tunda akwai aminci ka san ba wanda yake tunda waje ne wanda yake amintattu an san ko su wane ne ba wanda ake tuhumar kan cewa ake zargi ko ake ganin cewa zai iya dauke ta sai to sun yi saɓani dangane da kamar saniya kamar doki da alfadari da jaki za a ba shi hukuncin raƙumi ne ko ba za a ba shi hukuncin raƙumi ba wannan saɓani ne tsakanin malamai ko a cikin mazhabar malik su ma ƙauli biyu ne ƙauli ya ce za a sada su da raƙumi za a ƙyale su ba za a fice su ba ƙauli na biyu kuma ya ce a'a za a fice su saboda wajibcin tsare dukiya na'am ba na su amma kuma wajibi ya biya to waye ce ya ci an ce maka ranar lahira in tsuntuwar da aka ce in ka ci tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fastanfiqha kai ka batar da ita ya baka dama amma idan ma abucinta ya zo to za ta ɗauki hukuncin ajiya ne a wajen ka sai ka dawo masa da ita to idan bai zo ba shine idan bai zo ba to shine malamai suka saba waɗanda suka ce sai ka yi masa sadaka da niyyar kan cewar wannan sadaka ce gare shi waɗansu kuma suka ce a babu komai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ambaci kan cewa ka yi masa sadaka ba kuma an rataya sharadin ne da kan cewa idan ya zo hadisin Abu Dawud shi ne ya bayyana wannan sosai wai sa ku yi Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam wannan riwayar ta wannan hadisin da muka karanta na Zaid ibn Harith ya ce fa'in ja'a baghiha fa'addiha ilai idan wanda yake cigiyar idan wanda yake cigiyar yazo to ka bashi dukiyar sa gare shi wa illa in kuma bai zo ba fa'rif ifasaha wa wika'aha thumma kulha to ka san jakarta da madaurin sannan ka ci sannan ka ci kaga wannan halacci ne ko thumma kulha fa in ja'a baghiha idan wanda yake nema yazo fa addiha ilayki kamar masa to kaga an yi shiru akan cewa to idan bai zo ba fa in bai zo ba sai a koma ya zuwa ga waccan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa kul shikenan sauraka a lahira ba za a neme ka da ita ba shine abin da ibnu sha'ban daga cikin malaman malikiya ya faɗa yace babu zancen a lahira a neme ka da wannan sauraka babu zancen a ce kai masa sadaka in ka ci shikenan amma in ka ci da sanin cewa duk ran da ma'abucin ta yazo zaka biya shi in bai zo ba shikenan na'am alaikum assalam akan hukuncin wannan na bani Isra'il sai ka tattara dukkan baki amma gaskiya a cikin irin wannan in aka yi a koma ya zuwa ga kirabul mithl a koma ya zuwa ga kirabul mithl me kirabul mithl sai a ce wanda ya juya kudi kamar wannan yaya kamata a raba riba ya kamata a raba ribar ne rabi da rabi ko kuwa a sulufi da sulufani amma idan muka koma muka duba ka'idar al-kharaj bid-daman idan da dukiyar nan ta salwanta saboda kai amfani da kuma kan cigiya sai ya ji labari sai ya zo kace ai dukiyar ka ta bata ba za ka biya shi ba to in ku za ka biya shi in ku za ka biya cewa za a yi ba za ka samu ribar ba a kan wannan dukiyar da ke amfani da ita tun da ka'idar musulunci shi ne al-kharaj bid-daman samun riba ana rataya shi ne da ɗaukar nauyin kasada ka ɗauki nauyin kasadar kan cewa in dukiyar ta san wanda za ka biya saboda haka sai kake da haƙƙin cin riba shi kawai sai ka bayar masa da asalin dukiyarsa to shafi'iyya su ne a al-hanabila su ne suka ce al-hanabila su suka ce wannan al-kharaj bid-daman al-shafi'iyya su ne suka ce za a koma ya zuwa ga kirabul mithl sai a ɗauke shi akan cewa kirab ne na rubar dukiya kamar dukiyar kwace ce ita ma idan mutum ka kwace dukiyarsa idan ya zo kai amfani da ita in yazo za ka gashi dukiyar da asalin dukiyar sa ne ko ku hadda ribar ko ku za ku raba ribar kauli uku a tsakanin mazahib din nan a guda hudu na'am an ramba saboda
ai ka san wasu kalli da yake
wato ga addu'a ka Allah ya sa na man gali tambaye ki da kace ya ci da akuyar ta kace az-zahar yurkabu bi nafaqatihi wal dar yuhlabu bi nafaqatihi wa ala alladhi yarkabu wa yashrabu an-nafaqa in ka bayar da jingina akuya wajen mai ita wajen wanda ka karɓi bashi maimakon ka kyale ta tunda ta tafi wajensa sai shi sai ya rinka ciyar da ita ya rinka tatsan nonon kaga ya amfana da wannan amma a maimakon mai ciyar da ita dai saboda shi ma wannan haka dai ya dawo masa da abinda duk ta samu amma shi kuma ya amfana yayin da ya ciyar da ita اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهالينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا، وأمد الخير بلاد المسلمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا من هو أصلح لصلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد أمننا واستقرارنا بشر وسوء فأشغله بنفسه، واحبسه في بدنه، واجعل كي في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.